バキー、まあ、いいやんか、おや。ana ci gaba da zafin tafafutuka da yunkurin sake fasalin mulkin Najeriya zuwa shiya-shiya a maimakon jihohi a yayin da kuma wasu ke fafutukar komawa kan tsarin shugabanci irin na Prime Minister. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Juma'ar da ta gabata ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya karbi wani daftari da ke neman mayar da kasar kan tsohon tsarin da take a kai na gwamnatocin shiya-shiya wanda shugaban kungiyar yarbawa ta Afen Fere Akin Fafahunda ya gabatar. Daftarin mai taken kudirin da ke neman kafa dokar da za ta musanya doka ta 24 ta kundin tsarin mulki na shekarar 1999 da sabbin dokokin tsarin gwamnatoci a Najeriya yana buƙatar rarraba ƙasar zuwa yankunan mulki 6 a maimakon 3 na canda. To sai dai kuma a makon jiya rahotanni sun bayyana cewa daftarin wanda aka gabatar da shi a gaban majalisar wakilai ta Najeriya bai sami karɓuwa a majalisar ba, inda mai magana da yawun majalisar Akin Rotimi wanda kuma shine shugaban kwamitin majalisar wakilan mai kula da dokoki da zaman majalisar ya ce ba a ma lissafa da daftarin ba a jerin abubuwan da za a tattauna dangane da yunkurin sake bitar kundin tsarin mulkin shekarar 1999. Wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da wani sashe na 'yan majalisar wakilan na Najeriya suka soma wani yunkuri na daban da ke buƙatar mayar da ƙasar zuwa tsarin shugabanci na Prime Minister da ta taɓa amfani da shi bayan samun 'yancin kai a maimakon na shugaban ƙasa mai cikakken iko da take a kai yanzu. Dan majalisar wakilan daga jihar Sokoto Abdulsamad Dasuki wanda ya jagoranci 'yan majalisar masu wannan fafutuka ya kawo mana ziyara a nan Washington DC inda muka tattauna da shi dangane da wannan yunkurin da suke yi.
Shi tsarin presidential kamar yadda ka gani, kamar wanda kuma muke yi yanzu, shi ne wanda kana da shugaba mai cikakken mulki, komai na karkashin shi, shi ne kamar wuka, shi ne kamar nama, wanda mu kuma wanda muke fata cewa in Allah ya nuna muna shi ne mu samu dama inda cikin majalisa za a zauna wakilan al'umma su za su zo nan tare da Prime Minister kamar shi ne shugaban ita majalisa kuma shi ne shugaban gwamnati, wanda tare da yawun bakin kowa za a yanke hukuncin abubuwan da za a yi ma al'umma, sannan a je a gudanar da al'umma, sannan a zo a yi ma al'umma bayani cewa abubuwan da muka amince ga su nan mun fara gabatar da su. Ba irin wannan tsarin ba wanda shi shugaba mai cikakken mulki mafi yawanci ba ka ji daga reshi sai ya ga dama sannan ya yi ma al'umma bayanin abubuwan da ake ciki, amma ko da shi da su tura masu magana da yawun bakin su, ba haka muke so ba. Muna so irin shi hidan da aka yi mana lokacin da Allah ya ba mu dama mun ka samu 'yancin kanmu mu dawo ko da ba yadda ake yi ba lokacin nan na regional, mu koma yadda jihohi suke, mu ba su dama cewa jihohi su yi irin wannan tsarin da muka fara. Kuma kamar yadda kace mu mun kai dokoki guda uku ne a majalisa, na daya wanda ya shafi a fara da kananan hukumomi inda ba za a yi zaben chairman ba, za a yi zabe na kansiloli ne wanda za su zabi su kuma shugaba tsakanin kansiloli, sannan bayan haka muka ce a yi ma jihohi haka nan wanda babu magana gwamna a zabi gwamna, a zabi 'yan majalisar jiha tsakanin su nemi gwamna wanda kamar yadda za a ce a turanci gwamna first among equal, sannan Abuja in ka zo Abuja tarayya su kuma za su samu nasu Prime Minister wanda sai an zabe ka dan majalisar tarayya sai ka je a samu Prime Minister wanda zai gudanar da al'umman gwamnati tare da 'yan majalisa a matsayin ministoci.
To amma me yasa watakila idan aka yi la'akari da yanayin da Najeriya take ciki, me yasa kuke ganin wannan tsarin shi ya fi dacewa da Najeriya?
To saboda dai abubuwa da dama. Na farko dai kaga tsadar wannan tafiyar da muke, wannan tafiyar da muke na gwamnati tsakanin da Allah na shi presidential, tsadar shi ta wuce ma ɗaukar hankali. Hankali ba zai ɗauka irin abubuwan da ake kashewa ga mutum ɗaya biyu uku. Bayan kana yin amfani da wannan damar kai kawo ma al'umma ci gaba, sannan muka duba mu haga na biyu kuma bayan haka wato cin hanci da rashawa da ake samu cikin wannan tsarin, you know, shi kanshi ma hankali bai dauka. Sannan in ka duba hagani al'umma suna son su zabi shugabanni waɗanda ko da yaushe za su iya kallon su ce wani mu yi kaza wani mu yi kaza kuma kamar da kaga irin tsarin mu na Najeriya akwai bambancin halshe akwai bambancin addini akwai bambancin abubuwa kabilu da dama to muna son dama inda kowa za a zo a zauna wuri guda a ƙara fahimtar juna saboda a samu cigaban al'umma gabaki daya ba inda mutum guda za a zo ba dan mun taba samun shugaban kasa wanda ya rantsa da Qur'ani cewa zai mu kowa adalci amma yanzu yace zai ma kashi 97 wani abu sannan kashi 98 zabe ni ba ya zai musu wani abu bayan ka rantsa cewa za ka yi al'umma adalci to irin abubuwan nan su muke so mu kauce mu dawo ga adalci da cigaba da gaskiya da kuma a tabbatar da kudin da ake kashewa na fita hankalin nan sun ragu sannan shi shugaba ya zama to ko da yaushe shine ke ma al'umma ta bayanin abubuwan da ake yi abubuwan da za a gudanar kuma da aka gudanar da su a cikin majalisa
na'am to idan aka dubi yadda tsarin yake yanzu a Najeriya kamar yadda ka faɗa ɗaya daga cikin abubuwan shine irin karfin da shugaba yake da shi wanda ana ganin hakan ya sa ake ganin raunin sauran sassan gwamnati kamar bangaren majalisa da bangaren shari'a shin ta yaya kake ganin za ku iya samun nasarar wannan fafutuka ganin cewa watakila waɗanda abin zai shafa za su iya yakar ku
to ai in ka duba mu kan mai abin ya shafe mu mu kan mu haka cikin majalisa muke alhamdulillahi amma duk da haka mu haka cewa tsarin nan bai dace ba kuma in ka duba ka ga matakan da muka dauka na farko shine mu koma mu shugabannin mu wanda Allah ya ba su ikon sun ga abubuwan da aka yi lokacin su sadauna to mafi yawancin su mun samu lokaci mun zauna tare da su har da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da tsohon shugaban kasa General Gama da sauran su CBC Akande su Professor Ango Abdullahi su Oshoba akwai shugabannin mu da dama har da su Alhaji Aminu Dantata wanda su aka yi jamhuriya ta farko mafi yawan da yawan su sun ce tun ba yau ba sun hadi wannan tsarin ba daidai bane yana cikin matsalolin da muke da a Najeriya yanzu ba mu dauki tsarin da ya kamata ba wannan tsarin da muke bi mun koyi wani abu ne daga wayansu mun ka zo mun ka azama kanmu menene demokradiya demokradiyar da muke ai al'adu ne dokokin a demokradiya al'adu ne na al'umma shine sun ka zo sun kada sun ka zama doka yanzu alal misali America ita ma hakoya to America al'adunta ne da dinin su da abubuwan su daban-daban sun ka zo sun kada ya zama musu irin tsarin su na demokradiya mun ka doka mun ka zo mun ka azama kanmu sai muka ce wannan bai dace muna ba kuma yana cikin matsalolin da muke da yanzu haka Najeriya kullun sai ka ce garajiya da yau kullun garajiya da yau amma ga bai dace ba muna cikin waɗanda cikin alhamdulillah ana samun biyan bukatu iya gurguru amma duk da haka ba wai Najeriya muke so banda mutum 10 zuwa 20 sune ke jin dadin Najeriya so muke miliyoyin Najeriya su samu walwala su samu dama su samu incin kansu su samu abubuwan a samu tsaro a samu yanzu ka duba hagani yau Najeriya magana nake maka ana maganar rashin ruwa kadai akalla zaka ce zaka kiyasta kusan rabin Najeriya maganar ruwa yanzu tsakanin da Allah irin wanga zamani ya kamata a ce ruwan sha Najeriya a ce akwai inda za a samu matsalar ruwan sha Najeriya yanzu ka duba hakan so sune abubuwan da muke duba magana kuma in ka duba tsarin ma ruwan shan da nake magana yanzu in ka zo majalisar tarayya zaka ga cewa cikin kudurin da gwamnatin ta kawo na budget kenan kasafin budget akwai bidan inda za a yi bohol in ka tafi jiya akwai bohol in ka tafi local government akwai bohol kullum bohol
to amma ya kake ganin watakila anya wannan abin kaman zai yi ganin cewa watakila wani sashi ne na 'yan majalisa suke da wannan kudurin sannan ana ganin 'yan Najeriya da dama waɗannan abubuwan ba su kodame su ba kasancewar wasu ba su ma da ilimin menene waɗannan tsare-tsaren guda biyu wasu kuma a'a su ba ma abin da ya dame su ba ma kenan yanzu yanayin yadda za su rayu ma ya dame su
wannan babu shakka akwai waɗannan matsalolin mutane na tunanin cewa wai waɗannan ma menene suke sai su ga lokacin nan muka kai shi majalisa an kai kamar da zamu ce reading karatu na farko doka kafin ya zama wani kamar ya dauki wani mataki kilan mu haka cewa ya kamata mu wayar da kan a Najeriya kaga irin mu duk wanda dai bai haura shekara 60 abu bai ma san na faru lokacin su kaddauna ba bai ma san mina na asali da parliamentary ba to kaga yanzu mun dauki lokaci na wayar da kan mutane mu lura da al'umma cewa duk abin da aka yi wato akwai alamun cewa rayuwa tana iya gyaruwa ta al'umma in shugabanni sun bi tsarin kwari wani sun ce dan Najeriya yana da matsalar Nigerian factor suke cewa kumi haka zai lalace amma duk da haka mu ba mu yarda da haka ba mu mun yarda akwai ƴan Najeriya waɗanda tsakani da Allah tsaye suke sun son ka samu dama za su kawo ci gaba za su taimaka a hada ƙarfi da ƙarfi a tabbatar da cewa abubuwa sun canza a Najeriya
Masu saurare ba ƙarshen tattaunawar kenan ba, amma saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai ku biyo mu a mako mai zuwa don ci gaban tattaunawar. Yanzu kam a madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.